Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalor, niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a babban rana 3 ga watan Yuni na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan Birnin Washington DC tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai.
Barazana ta addanci a duniya na ƙara bazuwa inda ƙungiyoyi kamar ISIS ke yada jijiyoyin ta sassar kudu maso gabashin Asiya da wasu sassar Rasha da kuma Afirka. A Sudan ta kudu shugabannin ƙasar sun gana cikin wannan mako da zummar tattauna kan batutuwa da suke hana ruwa gudu wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya. Kudirin da majalisar dokokin ƙasar Jamus ta zartas dangane da yakin duniya na ɗaya yadda al'amarin ya shafi Turkiya ya jawo matsala tsakanin ƙasashen biyu.
Kuma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa kamfanin mai na Shell ta ce za ta taka rawar gani wajen share dagwalon muhallin a Ogoni yankin Niger Delta, wanda gwamnati ta ce alkawari ne ita kuma za ta cika.
The cause of our presidential campaign, we made an unscheduled stop in Ogoniland.
Yace al'ummomin Ogoni sun dade cikin gurbatan muhallin su da kuma
a jihar Kano kuma ƴan sanda sun karyata labarin mutuwar yaron nan da dan kasar shekaru 2 da ke sharuwarsa ta gallaza mawa.
Tun da irin wannan labarai na kanzan kurege da waɗansu kafafen yaɗa labarai musamman na yanar gizo suke aikatawa.
Kana muna dauke da shirin Jummai Ali na lafiya a wurin jiki amma fadu waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Barazanar ta'addanci a duniya na ƙara bazuwa inda ƙungiyoyi kamar ISIS take yada jijiyoyinta a sassar kudu da suka hada da kudu maso gabashin Asiya da wasu sassar Rasha da kuma Afirka, kamar yadda rahoton da ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekara-shekara ya bayyana. Rahoton ya ci gaba da cewa yayin da ƙungiyoyi kamar Al-Qaida da Boko Haram da Al-Shabab suke ci gaba da kai hare-hare da nufin gurgunta al'amura, ISIS tana ci gaba da zama babbar barazana a duk faɗin duniya a bara, inda take da dakaru masu yawa masu kuma ƙarfi a ƙasashen Siriya da kuma Iraki. Rahoton ya ci gaba da cewa ko da shekarun ƙarfin mayakan ƙungiyar ya ragu a wani lokaci bara, duk da haka ƴan yaƙin sa kan ƙungiyar sun lallaba suka kai jerin hare-hare a wasu wurare da suka haɗa da Faransa da kuma Turkiya. Haka nan rahoton na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ci gaba da cewa ISIS ta yi ƙarfi a Libya kuma ta kafa rassa a ƙasashen Afghanistan da Pakistan da kuma Najeriya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana ayyana ƙungiyoyi daban-daban har 60 a zaman ƙungiyoyin 'yan ta'adda a rahotonta na shekara-shekara. Haka nan tana ambaton ƙasashe da take kallonsu a zaman waɗanda suke hana ruwa gudu a fafatawa da ake da ta'addanci.
A Sudan ta kudu, shugaba Salva Kiir da mataimakin shugaban ƙasa na farko kuma tsohon marigun 'yan tawaye Riek Machar da kuma mataimakin shugaban ƙasa James Wani Igga sun gana cikin wannan mako domin su tattauna kan wasu batutuwa da suke hana ruwa gudu wajen aiwatar da yarjejeniyar sulhu da suka amince da shi. Mukaddashin sakataren a kwamitin ƙasar mai kula da yaɗa labarai William Ezekiel ya ce shugabannin uku sun tattauna kan batun kwance ɗamara a Juba, babban birnin ƙasar, batun wurare da ake tunani domin barakin Dakaru daga ɓangaren adawa a sassan ƙasar uku, da kuma takaddama kan jihohi 28 da shugaba Kiir ya kirkiro a raddin kansa bara. Ezekiel ya ce shugabannin za su kirkiro da kwamiti da zai yi nazarin jihohin da ake kuduri waɗanda suke duka sassan suka yadda. Ana sa ran kwamitin zai miƙa rahotonsa a cikin kwanaki 30 da shawarwarin a kan jihohin da kuma iyakokinsu. Kwamitin zai kunshi wakilai 15 ciki har da wakilin ƙasashen duniya uku da Ingila da kuma Norway, ƙasashen Tanzania da Afirka ta Kudu su ma za su ba da wakilai bibbiyu.
Mrs. Hillary Clinton, wacce take kan gaba takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, ta kira abokin karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump da cewa bai cancanci shugabancin Amurka ba, kuma mutum ne wanda ke tattare da hadari ya wato ta fadi haka ne a wani jawabi kan harkokin waje mai tsanani da ta gabatar jiya Alhamis a birnin San Diego na jihar California. Ba shi da kangado bai dace da rike mukamin da yake bukatar ilmi da natsuwa, aiki da yake tattare da matukar nauyi, inji Madam Hillary. Wannan ba mutum bane da har abada zai rike ikon amfani da makaman nuclear. Hillary Clinton ta ci gaba da cewa Trump bai san Amurka ko ma duniya ba, ba abin mamaki bane idan Trump ya jefa mu cikin yaki domin kawai wani ya caccake shi ganin mutum ne da bashi da juriya. Trump wanda kamar dama yana dakon jawabin nata ya soki abokiyar takarar tasa ta jam'iyyar Democrat a dandalin Twitter yana cewa Hillary a zaman wacce ba ta da gaskiya, ya ci gaba da cewa wacce zan kira Hillary makaryaciya tana shirin zata shirga ƙarya kan harkokin waje da na tsaya na rubuta. Clinton ta nuna ƙwarewarta tun tana uwar gidan shugaban ƙasa, ta zama senator kuma sakatariyar harkokin wajen Amurka. Tace shugabancinta zai samar da diplomasiyyar da Amurka take bukata domin ɗorewa. A halin da ake ci kuma kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan daga ƙarshe ya bayyana goyon bayansa ga takarancin Mr. Trump.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. A Jamus, wakilan majalisar dokokin kasar daga garumar rinjaye sun amince da kudirin da ya ayyana kisan Aminiyawa a zamanin yakin duniya na daya a hannun dakarun Turkiya a zaman kisan kare dangi. Kudirin da majalisar dokokin Jamus ta amince da shi zai illa ga dangantaka tsakanin Jamus da Turkiya, in ji shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Jim kadan bayan da majalisar ta kada wannan kura'a, ya yi magana ne a lokacin wani taron manema labarai a Nairobi, babban birnin kasar Kenya. Erdogan ya ce bayan da kasar ta bukaci jakadar kasar Jamus ya koma gida domin tattaunawa, kasar daga bisani za ta duba matakai da za ta dauka gaba a zaman martani kan wannan kudiri. Ma'aikatan harkokin wajen Turkiya ya tagayyaci karamin jakadar Jamus zuwa headquarter bayan da majalisar dokokin Jamus ta amince da wannan kudiri. Shugaban Jamus Angela Merkel ta ce kasashen biyu suna kyakkyawan dangantaka mai zurfi duk da bambance-bambancen da ke akwai akan wani batu guda ɗaya tilo.
A Somalia, jami'an kasar sun ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar da suka kai hari kan wani sanannen otel a Mogadishu, babban birnin kasar, ranar Laraba, wadda ya kawo adadin waɗanda suka mutu daga farmakin zuwa 24. Ministan tsaron kasar Abdulrazak Umar Muhammad ya gaya muryar Amurka cewa jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar uku lokacin da suka yi musayar wuta a safiyar jiya Alhamis a otel inda ake kira Ambassador, suka kubutar da mutane 57 da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. Harin da aka kai a daren Laraba daga bisani 'yan bindigar suka shiga otel din suka yi ta bude wuta. Ƙungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai wannan hari, ta ce ta auna otel din ne domin jami'an gwamnatin kasar suna yawan amfani da wurin. Harin da kungiyar ta kai ranar Laraba ta kai shi ne sa'o'i bayan da jami'an kasar suka bayyana cewa an kashe wani kwamandan kungiyar ta Al-Shabab a matakin da sojojin kasar suka kai a kudancinta. Ana zargin wadda aka kashe mai suna Muhammad Mahmud, wadda ake zargi a zaman wadda ya kitsa harin da aka kai kan wata kasuwar zamani a kasar Kenya.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. To bari mu bude taskar rahotannin da batun sharar muhallin Ogoni da ke cikin yankin Niger Delta, inda kamfanin Shell ya ce zai taka rawar gani. Ga Lamido Abubakar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Batun gyaran muhalli a yankin na Ogoni dai sashen kula da muhalli na Majalisar Dinkin Duniya ne, bayan wani bincike da ya gudanar kan gurɓata muhalli, ya umarci lalle a yi wannan gyara. Kamfanin man Shell dai da aka tabbatar cewa shine ummul haba'isar gurɓata muhalli ya halarci taron, inda kuma kamfanin ya tabbatar da cewar zai taka rawa matuƙa wajen gudanar da aikin. Bayan dai jawabai na mutane daban-daban 'yan asalin yankin na Ogoni da suka yi tsokaci kan muhimmancin wannan rana, ministan ma'aikatan muhalli ta ƙasa Hajiya Amina Muhammad ta gabatar da jawabinta a wurin kaddamar.
I believe that we can do this. And my commitment to you today, the people of Ogoniland, is that we have our first step in proving that the president has kept a promise and he will implement the cleanup as recommended in the UNEP report.
Tace ina da yakinin cewar zamu iya kuma ina son in tabbatar muku da alƙawarin da muka dauka zai cika. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rike wannan alƙawari domin za a fara aiki gadan-gadan daga yau don gyaran wannan muhalli naku. Mun mai amfani da rahoton da sashen muhalli na Majalisar Dinkin Duniya ya umurta yayin da yake mai da jawabi. Mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya ce ya zo ne wannan taro da sakon shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma ga abin da yake cewa:
The people of Ogoniland continue to suffer from pollution of air, land and water. And the cause of our presidential campaign, we made an unscheduled stop in Ogoniland.
Yace al'ummomin Ogoni sun dade cikin gurbatan muhallin su da kuma gurbata iska da kuma kamun kifi. Sai dai yayin yakin neman zabe mun yi alƙawarin wannan gyara na muhalli. Yau muna cikin Ogoni yankin Niger Delta domin cika wannan alƙawari. Aikin kuma na bukatar sauya halaye daga kamfanin ayyukan haƙar mai. Aikin kuma na bukatar sauya halaye daga kamfanin mai kan kula da muhalli.
Today we are in Ogoniland and the heart of the Niger Delta to fulfill our promise to you and to bring justice and succor to our people.
A wurin taron dai na yi kitibis da Sanata Bukar Abba Ibrahim, tsohon gwamnan jihar Yobe, kuma ga abin da yake cewa:
Yato wannan abu ne taron da yayi kyau. Don ko an dade ana so share ruwan kogi da sauran wurare na Niger Delta wanda tun 1957 muke hangan abin mai daga can, kuma yanzu ruwan su da landin su gaba daya mai ya bata shi.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Yawacin ne Allah ya kasa, su ke da dukiyan man fetur da take kasa, sannan sanadarin karfe akwai shugun zuba duniya.
To daga jihar yankin Niger Delta sai can jihar Kano, inda 'yan sanda suka karyata cewa yaron da kishiyar uwarsa ta azabtar har kafafuwansa biyu suka karye da hasaran ido na nan da rai, har ma uwar gidan shugaban kasa ta ce a mai da shi Abuja domin kulawa na gari. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yaron mai suna Musa ya fuskanci wannan bala'i ne bayan mutuwar auren mahaifiyarsa, lamarin da ya sanya mahaifin nasa mazaunin ƙauyen Gulu a yankin karamar hukumar Rimin Gado a nan jihar Kano ya danka shi reno a hannun kishiyar mahaifiyar bayan an yaye shi. Bayan faruwar al'amarin ne dai jami'an hukumar Hizba a nan Kano haɗin gwiwa da 'yan sanda suka mika yaron ga likitoci da ke asibitin Murtala na nan Kano domin duba lafiyarsa. Sai dai daga bisani bayanai na kewayawa cewa yaron ya rasu, al'amarin da rundunar 'yan sanda ta Kano ta musanta.
Tun da irin wannan labarai na kallon kurege da waɗansu kafafen yaɗa labarai musamman na yanar gizo suke aikatawa, wani ba a san da shi ba, ba a san da ko ina yake ba, ya postin wannan a media saboda kawai ya kawo hargitsi da rudani a cikin al'umma. To alhamdulillah bai kawo ba, bukatunsa bata biya ba, kuma yaro bi izinin Allah ta'ala zai warke wata rana ma sai ya zama babban dan sanda bi izinin Allah ta'ala.
Kakakin rundunar 'yan sandan Kano kenan DSP Magaji Musa ya ce yanzu haka ma mahaifin yaron na cikin jerin waɗanda ake tuhuma da hannu game da wannan aika-aika.
Kuma shi ne 'yan sanda ya ba da umarni cewa a fara da bincike, kuma wannan umarni an bi shi kai tsaye, kuma an ci gaba da fara da bincike wanda muka ci dama za mu yi kyakkyawan bincike da kuma gurfanar da su a gaban kotu. Mai yiwuwa mu samu wata ƙofar da za mu zargi shi kansa mahaifinsa ko da laifin sakaci ne. To alhamdulillahi jiya Laraba an gurfanar da ita kishin mahaifiyarsa Zainabu da kuma kakarsa bace, wato mahaifiyar mahaifinsa, da Hamsatu Zainab su biyu an gurfanar da su a gaban kotu. Kuma mai shari'a ta ba mu umarni na mu dafe shi kansa mahaifin nasa, kuma tuni ma muka cika wannan umarni na kotu. Shi ma yanzu muna nan muna bincike a kansa, kuma insha Allah mun gama bincike a kansa ba mu da zabi face mu gurfanar da shi ma a gaban kotu domin ya girbe abin da ya shuka wanda muka samu na bangaren bincike mu da za mu gama insha Allah.
Hannu guda kuma mai ɗakin shugaban Najeriya Aisha Buhari ta ba da umarnin a miƙa yaron birnin tarayya Abuja domin ta ɗauki nauyin kula da lafiyarsa har ya warke. Wannan al'amari dai ya zaburar da hukumar ta Hizba ta nan Kano shirya wani taron gangamin faɗakar da mata game da amanar kula da yara. Malama Zara Umar ita ce matamakiyar kwamandan hukumar mai kula da ɓangaren mata.
musulunci ya riga ka zuwa, ya riga ka tsari, ya san abin da ya dace, ya riga ya shimfiɗa kowane musulmi. Idan ya rabu da matarsa, lalle uwar matarsa ko kuma uwar wannan yaron ita ce a haƙu ta rike, in ta yi aure uwarta ta rike, wato kaka kenan. In ma babu kaka a tafi dai har ƙasa, ai tabi daga dangin uwa sai sun ƙare. To amma mutanenmu suna da taurin kai, sun ki yadda da wannan, sai su ga kamar wani burgewa ne wai su ba wa matar uba ƙarin ƴaƴa. Bayan Allah ya riga ya tsara wa ita wannan matar irin ƴaƴanta, ka ba waccan ka kai mata dan haƙin ta yadda Allah ya tsara. To kuma sai ake karo da rashin imani na su matan, da rashin tarbiya, da rashin sanin Allah, da rashin sanin za a mutu a je a tarda Allah, sai kaga ana azabtar da yaro.
Malama Zarawa Umar kenan mataimakiyar kwamandan hukumar Hizba ta Kano mai kula da al'amuran mata, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya gama sai da mata. Komi sai da mata, su sun haye mu mata, mata iyayen mu ne su, ya raba namu ta kaka, kai maza ku bari da mata.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogon ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan. Likita, ina fatan kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen. To likita da alama ba suna.
To
amma ta fito ne daga Kaduna.
To
tambayar kuwa yace ko kuma tace, shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani hurjanjan ba hutawa yanda ya kamata?
To in dai mutum na aiki hurjanjan yanda malamin ya ce ko malamar ta ce ba hutawa, to akwai illoli da yawa. Domin mutum na haka kage mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yanda ya kamata.
To
wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa. Domin ya kamata kowa ya kamata ya yi bacci ya cika awowi, kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa 8, 7 zuwa 8 kowane rana. To in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa, to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini, su ciwon zuciya, waɗansu ma sukan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki, domin shi wannan acid ɗin da ke wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwa da ke damun su, yakan sa shi wannan acid ɗin wanda ke cin yakan kawo gyambon ciki ya rinka ƙaruwa. Waɗansu ma har su za iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma, dai wannan wannan ma lokaci mutum yake na iya samun wahala ma wurin suna da matarsu, duk waɗannan na iya faruwa Hajiya.
Wato dai cututtuka kala-kala
domin rashin huta. Domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi tunda Allah ya muke nan. To kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan, to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa, kuma dole in kai bacci din nan, baccin nan kala-kala kashi-kashi yake. Akwai na farko kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi REM sleep, dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san yadda ya kamata. To in baka samu waɗannan ba, to dole wani lokaci zai kawo maka waɗannan illoli din Hajiya.
To a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaƙa kenan da rashin hutawa.
Da rashin hutawa, don waɗansu ma waɗansu rashin hutawa ke sa su yi ta ƙara ƙiba ma wani lokaci waɗansu mutanen ma.
Ba gari kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi.
Da kuma shirin shuga duk waɗannan. Wani lokaci yakan sa mutum in kwana ya ma zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum, dida ya dangane da Allah ya mutum.
To wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan.
Stroke kenan.
Farar ɗaya mutum ko.
In kwana yi to sai ga Allah ya ɗauki ran mutum kwana yi.
To likita, ka san mutum yana da ƙuruciya, kana ganin cewa za ka iya yin komi, ƙila ma ka kwana biyu kusan biyu ba ka yi bacci ba. To amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi, to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi, ko kusa in mutum ya manyanta ne?
Ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa, amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani. A domin mutum in kana da ƙuruciya jikinka na iya gyara kanshi da sauri, amma in ka so mai manyanta to wannan ya fi amma har da haka koda kana da kuruciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai.
Irin wa'annan wani shawara zaka ba su?
Shawaran da zan ba su ya kamata komai suke su samu lokaci da za su kwanta su yi bacci sosai su huta. Domin rashin hutu wannan wani lokaci kan sa ba za su iya abubuwan da ya kamata ba, kwakwalwarsu ba ta aiki sosai, kana mantuwa da yawa. To ina ya kamata kowa ko da 'yan siyasa ne ya kamata su samu lokaci su huta sosai, in ba haka ba to in ba su yi hankali wani abu zai iya samun su.
To likita sai kuma wasiƙar Malam Isa Ramin Hudu a can Hadeja.
To
shi kuma yana son ya san waishin me ke kawo kaushi ne, kaushin kafa.
Kin san kafa mutum akwai duk kaman yana damshi-damshi kaman ruwa ne ke cikin jikin fatar kafar.
To
to in ne wannan ya faru to yawanci za ka ga mutum kaman mutum na amfani inda iska yakan busar da kafa mutum, yana busar da kafa mutum shi ke kawo wannan. Shi yasa an lokaci akan so mutum ya kasa irin kaman mai din da ke sa ka sa mai a kafan ka wanda zai in ka sa mai din ne
kaman vaseline.
Eh kaman vaseline yakan rike shi wannan damshin a cikin kafarka kada ta bushe. Kuma lokacin inda kana shi da ya kamata ka rinka sa wannan lokacin in ka sa mai din ka sa takalmi wanda ke rufe kafarka gabaki daya zai kara damshin kafar. Amma in dai wannan ya ci gaba dole mutum ya je wurin likita a duba shi Hajiya.
Kazanta bai da nasaba da kaushi?
Eh kazanta yana taimaka yana shi ma yana kara tsananin sa amma yawanci busar da kafar ne yake kawo shi Hajiya.
A saboda haka abinda kawai mutum zai yi shine a koda yaushe ya tabbata kafar shi na da danshi wato ta hanyar in yayi wanka ya shafa mai da sauran su ko?
Eh a wurin sa eh kuma da daren zai kwanta ya rinka shafa mai a kafar.
To hakan zai taimaka.
Eh zai taimaka kwarai da gaske.
To kaman in yayi tsanani kan don wasu an ka gansu zaka zaci kaman suna ma da ciwo ne, in yayi tsanani an je mai likitoci suke yi.
Yawancin yayi tsanani dole da wadansu za a sa musu rin mai za a sa kaman da daren suka sa mai din za su sa kaman wani abu mai kaman safa wanda zai rike damshin sosai a kafan nasu.
Wato zai rike damshin sosai kenan.
Eh sosai eh. To amma yayi tsanani wani lokaci wadansu akwai din suka masu irin ciwon sugari wani lokacin yayi tsanani dole a je a gwada su sosai.
To in an gwada kuma akwai abin da za
a yi? Akwai a taimakon da za a iya yi a rage tsananin sa eh Hajiya.
To misali wa'anda kake cewa an yi tsanani akan ba su mai su shafa a kuma ce su sa safan nan za su yi ta amfani da man ne har iya rayuwarsu ko ko in suka yi amfani da man na dan wani lokaci shikenan sai jikinsu ya dawo daidai?
Eh in suka yi amfani da man na cikin lokaci kadan jikinsu yakan dawo daidai Hajiya.
Shikenan.
Shi wannan fatan ya soma dan taushi-taushi yadda kuma fatar za ta rinka fita sai ya dan salibe sai ka ga kafan ta dawo kamar yadda ya kamata.
Sai dai kawai mutum ya ci gaba da shafa mai ko?
Eh shafa mai kuma akai-akai ya rinka sa takalmi wanda ke rufe kafar su gabaki daya don ya rage ya rinka rike damshin a ciki.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To shi kuma Malam Lawal Baure a can jihar Benue.
To
akwai duwatsu ne a mafitsara?
Eh to akwai ba duwatsu ba ne wanda ke ana kiransu kidney stones.
To
ba wai dutse haka ba, sunan da turanci ake kira kidney stone. To waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai su yi kaman dutse. To yanda dun so yin girma da yawa in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa to sai su toshe wurin kuma suna sa abin yayi zafi kwarai da shesa da turanci muna kiransu kidney stone amma ba duwatsu ba ne. Waɗansu abubuwa ne ƙwayoyin halitta da ke cikin jikin ɗan suka haɗu sai su yi kaman dutse suna da ƙarfi kuma da wani lokaci dole sai an fitar da su.
To aiki yi ko ko magani ake ba mutum?
Wani lokaci ana aiki wani lokaci sai a ba mutum magani. Wani lokaci akan ba mutum magani sannan ya fitar da su nan kuma wani lokaci akwai wani abu da ake sa mutum a kaman wani irin ruwa za a sa wani irin na'ura ya rinka shoot halibin wani irin kaman iska haka. To shi irin wannan wadanda ake kira kaman ultrasound ake kiran su. To shi wannan wani lokaci ake sa aikan fasa duwatsun su yi ƙanana yadda za su fito ta fitsarin mutum.
To kuma kamar yadda kace din wasu ƙwayoyin cuta ne suke haddasa wannan ko ko
a wannan irin abubuwa ne dake cikin inda abubuwan da muke sha da sauransu. To in suka hadu ba kowa yake faruwa da shi, in suka hadu a cikin mafitsaran da sauran sai su yi saman dutse abubuwan da muke sha waɗansu abubuwa suke haduwa.
Kuma nan da nan ake warkarwa ko?
Eh in aka gane nan da nan ana warkar da shi amma abin yana yakan sa mutum ya samu ciwo mai tsanani.
To
eh wadansu mutane za ga abin na zafi sai an je an kai su asibiti.
Amma ba dole sai an yi ma mutum aiki ba ko?
A ba dole bane, in ya tsanani ana aiki amma ba dole ba sai an yi rubuta aiki. Wani lokaci wadansu mutane ma akan ce ku su ƙara shan ruwa, akwai abubuwa dai da ake ba mutum ya sha.
Wato ya danganci tsananin ciwon da kuma abin da likita ya gani.
Eh, abin da likita ya ce to duk waɗannan ka hada to amma dole ka je wurin likita za a hada maka abubuwan sannan ka ƙara. Shi yasa wani lokaci akan so mutane su rinka shan ruwa sosai domin ya rinka wanke mafitsarar kowane lokaci.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Ina fatan kuma shi Malam Lawal Bauri yana kusa kuma ya ji wannan ansa da ka bayar kuma ina fatan mun fahimci tambayar da yayi.
Eh Hajiya.
To Malam Hafizu Balarabe Gusau yace kullun da yamma wai sai kanshi ta zafi yana sarawa amma idan yayi bacci gari waye sai ya rabu da ciwon kan sai kuma da yamma ya saki dawowa. To shine yake son ya san me ke menene dalili.
To akwai wasu abubuwa mutane kaman bayan mutum ko ka tsaya gabaki da rana ka kaman kana aiki ko wani abu ana kiran shi kaman tension headache. To wannan ciwon kai ne wani musamman wanda ke faruwa akai akai haka kawai lokaci. Akwai waɗansu ana kiransu yadda nace tension headache amma an yaje wani likita akwai magunguna za a rinka ba shi wanda zai taimaka ya rage tsananin ciwon.
Eh to likita shi me yasa ne sai da yamma ne ciwon yake zo mishi sannan yace
ni ya kwanta domin ko yawanci abubuwan da suke da rana ko waɗansu abubuwan da suke duk ya rana har yamma waɗansu kuma to sai ga abin ko waɗansu ya danganta abin da mutum ke yi.
To kaman ka ce ya danganci mutum abin da yake idan mutum aka gano cewa wani abu da yake yi ne in ya daina yi zai rabu da ciwon ne
ko ba sai mutum ya daina waɗannan abubuwan ko abubuwan da suke damunsa ya daina irin abubuwan nan zai rage tsananin sa kuma ya warkar da shi
in aka gano cewa ko aikin da yake yi
ne. Eh aka ce tension abin da yawanci ana kira shi tension headache domin wani abubuwa da ke damunka ko wani lokaci ko kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa da ke faruwa in ban da wannan akwai wasu abubuwa da ko muke ci ko na abu da ke faruwa ke shiga cikin jini da kwakwalwar mutum ke kawo wannan. To in dai ka gane abin da ke kawo shi za in aka gane za in ka daina ko kuma aka bayyana maka in ka daina abubuwan nan to wannan yakan rage tsananin ko warkar da kai ma amma wannan bai yi ba likito za su iya bincike kuma a baka wani magani wanda zai warkar da kai in aka yi sa'a.
To akwai likitoci na musamman ne da za a gani idan mutum
ya akwai likitoci wanda suke kawai sun fahimci akan abubuwan da ke hanci da ido da wuraren baki hanci da ido ya north and throat ake kiransu to ENTs muke kiransu nan to mutum ya ji waɗannan ko kuma ɗin suke na kwakwalwa da sauransu za su duba in suka duba aka yi sa'a za a iya ba shi magani Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Likita kafin mai sallama ina fatan Malam Hudu Abdulazizi Inkiya Malam Umar Danbuzu a can akwagin gidan waya 950 Gombe jihar Gombe yana kusa.
To
domin malamin likita ya rubuto tambaya amma gaskiya na kasa gane abin da yake nufi. To ina fata inda yana kusa to yayi hakuri ya sake rubutowa ko kuma ya ba wanda za a iya gane rubutunsa domin mu samu damar an sami shi wannan.
Eh ya kamar abin da muke ce mutane ko lokaci indai mutum bai iya rubutu sosai bai ba wanda ya iya rubuta mashi domin mu gane.
Kaga yanzu in shi zai karanta abin shi tsaf amma nayi hanna ba abokanin aiki an duba ko kowa yace kai ga shiga to na dai gano sunan da kershi ma sunan ina ma fatan na faɗi sunan nashi
daidai. To ai ya kamata ya sake rubuto mana.
To
ya san waɗanda suka san suka iya rubutu sosai su rubuta mashi.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu ku a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Barazanar ta'addanci a duniya na ƙara bazuwa inda ƙungiyoyi kamar ISIS take yada jijiyoyin ta sassa da suka hada da kudu maso gabashin Asiya da wasu sassan Rasha da kuma Afirka kamar yadda rahoton ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekara-shekara ya bayyana. Rahoton ya ci gaba da cewa yayin da ƙungiyoyi kamar Al-Qaeda da Boko Haram da Al-Shabab suke ci gaba da kai hare-hare da nufin gurgunta harkoki, ISIS tana ci gaba da zama babbar barazana duk faɗin duniya a bara inda take da dakaru masu yawa da ƙarfi a Siriya da kuma Iraki. A Sudan ta Kudu, shugaba Salva Kiir da mataimakin shugaban ƙasa na farko kuma tsohon Maiduguri ɗan tawaye Riek Machar da kuma mataimakin shugaban ƙasa James Wani Igga sun gana cikin wannan mako domin su tattauna kan sauran batutuwa da suke hana ruwa gudu wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da suka amince da ita.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu taya Mallam Tukur harka tsohon garin Rijau cikin jihar Niger murna auren yarsa Raliya da angonta Aliyu. wanda aka daura a ranar Lahadi ta gabata a unguwar malamai da ke tsohon garin Rijau. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari. Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai Cuba Hiro Jodo ne wanda ya bada umarni, da injiniyan mu wato John. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi.